da'watihi wastanna bi sunnatihi ila midil bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 11 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 3 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta 30 zamu fara daga kanta yau sai mu bi da abin da zai biyo bayan ta insha Allah kakan haka akwai tambayoyi a takeice mai tambayar farko yana nuna ko tana nuna cewa asalin iyayenta mutanen ƙasar Libya ne ko mahaifiyarta ƴar Libya ce mahaifinta ko mutumin nan to suna zaune a nan tare da mahaifin da mahaifiyarta a haɗe sai aurensu ya mutu sai uwar ta koma ƙasar Libya da zama dama can ne ƙasar su daga baya sai Allah ya karɓi rayuwarta to kuma sai take son ta je ko yake son ya je tunda a cikin tambayar ba bayanin cewa mace ne ko namiji wato yake son ya je can Libya din walalla din ya yi ta'aziyya ga dangin mahaifiyar amma mahaifin kuma ya hana shi tafiya shi idan ya je ba tare da izinin mahaifin ba ya yi laifi in dai har sada zumunci za ka je don ka sada zumuncin ƴan uwan mahaifiyarka a sanadiyar da suwarta ka jajinta musu mutuwar ku yi wa juna jaje wannan babu laifi ko da mahaifinka bai yarda ba tunda ba yadda hujja na ya hana ka wannan zumuncin zumunci abu ne mai girma uba idan sun rabu da mahaifiya kada hakan ya sa ya hana ƴaƴa su je wajen mahaifiyarsu ko kuma ita mahaifiya ta hana ƴaƴa su je wajen ubanta ko wajen dangin uba wajen dangin ubansu wannan kuskure ne da waɗansu suke yi dan saboda kila wani abin da uwar ta yi lokacin da take da rai sai ya huce akan yaya wanda wannan ba daidai bane ba fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wato yanke zumunci wani nau'i ne na fasadi a ban kasa Allah ya tsare mu wannan ke cewa daukan jinin mutum a asibiti domin yin wani gwaji yana karya azumi daukan jini a asibiti don yin wani gwaji baya karya azumi haka mutum ya yi tuntube ya fadi ya dauje a jikinsa ko ya ji ciwo jini ya fita wannan ma baya karya azumi fitar jini daga jikin dan adam baya karya azumi kai bayani akan tarbiyya cewa baya da asali a cikin addini to amma akwai wani littafi mai suna Aljawi lil Fatawi ina jin Alhawi ne ka sa dugo a karkashin jimin sai ka cire wannan dugo Alhawi lil Fatawi na malam Abdurrahman ibn Abubakar ibn wane ne As-Suyuti ya nuna cewa tarbiyya yana da asali cikin addini ai banda wannan shi littafin Suyuti ya ce ba maulidi ma kuma addini ne amma ya yi da kirkiro shi aka yi ce amma kuma babu komai addini ne wannan yana ɗaya daga cikin kurakurai da malamai suka ci gyaransa mu muka karanta muka gani dan ire-iren mu bai samu ci gyaran Suyuti ba dan babban malami ne an sallama masa a fage da dama na ilimi yana da mahasin da yawa yana da hasanat da yawa amma kuma ba masumi bane ba yana da waɗansu kurakurai da yana ilimi wanda malamai sa'anninsa wanda suka yi zamani da shi ko wanda suka zo bayansa suka bayyanar suka faɗakar dan a gani a kauce musu har akwai wanda suka kausasa harshe akan wannan littafin Alhawi lil Fatawi suka ce kamata ya sa musu suna Alhawi lil Balawi wato littafin da ya tara bala'ai saboda bidoyi da dama da ya giggina a cikin littafin ko waɗansu kurakurai na ilimi amma ku kar ka manta kamar yadda na faɗa Imam Suyuti malami ne ko shakka babu malami ne a lugha malami ne a tafsiri malami ne a wani bangare na ilimin hadisi kuma Ubangiji ta'ala ya sanya albarka a littattafansa dan sun yaɗu a ban ƙasa yanzu ko da jalalai ne kadai yaɗuwar jalalai ne a duniya wanda malamin sa ya rabi shi ya zo ya ƙarasa rabin yaɗuwar jalalai ne a duniya ai kusan duk har waɗanda suke mubalaga cewa duk inda rana ta je to jalalai ne ya je wurin sai dai in ba musulmi a garin kaga Allah ya sanya albarka a wannan littafin ka duba littafin sa kuma al-itqan fi ulumil qur'an wanda aka karrara shi a faculty na qur'ani a jami'ar musulunci ta Madina ka duba littafin tadribir rawi cikin masalahul hadis shi ma da yana cikin muqarrarat wato littafan da ake karantar da su a kulliyatul hadis a jami'ar musulunci ta Madina da littafai da dama da yi waɗanda suke da albarka da kuma ilimi a cikinsu kuma ana amfanuwa da su amma dai kowane mutum akan ɗauke shi ne a ɗora akan ka'idar da Imam Malik bayar kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr fa asara ila qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam kowane mutum a ban kasa ana iya ɗaukar maganarsa da ta dace da daidai a karba wanda kuma ya kuskure a kyale masa kayansa yace sai mu abucin wannan kabari, ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimta. Dan haka ya dan uwa, wannan littafi na Suyuti haka ne abinda ka faɗa, akwai shi a ciki, amma kuma bai nuna cewa abin yana da asali cikin addini ba, kamar yadda ya kawo maulidi ko bai nuna maulidi yana da asali ba, shi da kai shi yace maulidi din bid'a ne, kirkiro shi aka yi, amma kuma ya ce a cigaba da yi, kaga ba za a biye masa ba akan wannan magana. Wato duk wanda yake magana ta ilimi akan maulidi, duka ijma'i aka yi ba inda aka saba, da wanda yake inkari, da wanda yace ai duk sun yadda bid'a ne, sai dai wanda suka ce kar ai sun ce dan manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala, wanda suka ce ayi suka ce akwai bid'a mai kyau, bid'a ne amma mai kyau. Amma ittifakin bid'a ne kowa ya sallama. Jahilai waɗanda suke magana da ba da ilimi ba su ne suke cewa maulidi addini ne ko su ce ba bid'a ba ne. Amma duk malami ya yarda maulidi bid'a ne, duk malami wanda zai wanda duniyar ilimi ta san shi, wanda baya da son zuciya. Mace sai take yawan ganin aljanu, to yaya za ta yi? Yadda za ta yi shine ta rinka yawan karanta alqur'ani, ko kuma a karanta mata alqur'ani a matsayin ruqya, a samu wani malami mai tsoron Allah, mai kwatanta gaskiya, mai kwatanta bin sunnar annabi, ya karanta mata alqur'ani. Karanta wa mutum alqur'ani na taimakawa wajen kore aljanu daga jikinsa. To waɗannan sune takaitattun tambayoyin da muke tare da su. Za mu tashi a inda muka fara a jiya, fadin Allah ta'ala, wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله وتؤاية 30 كنان في سورة التوبة. قال بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
ابن جرير الطبري يا رويتو حديثي دسن ديك كاوازو اغا عبدالله دان عباس قال يتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام ابن مشكم ونعمان ابن أوفا وشأس ابن قيس ودن متان ابن أكو wanda suna cikin shugabannin Yahudawa sun zo wajen annabi. Wa Malik ibn Sayyid, da na hudun su shine Malik ibn Sayyid. Faqalu, suka ce kayfa nattabi'uka wa qad tarakta qiblatana, ta yaya zamu bi addinin ka gashi ka bar alqiblar mu, da kana kallon Baitul Maqdis kana sallah, yanzu kuma ka juya kana kallon Makka kana sallah, ta yaya zamu bi ka? Fa anzalallahu fi zalika min qawlihim, sai Ubangiji ta'ala ya saukar da wani sashi na zancen su wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai karanta musu su ji su san wahayi ake musu, shine wannan aya. Wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah, Yahudawa suka ce Uzair dan Allah ne. Wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, haka su kuma Kirista suka ce annabi Isa wanda shine al-masih dan Allah ne. Lafazin al-masih, wannan kalma ta yi tarayya da al-masih ad-dajjal, wato akan cewa dajjal al-masih, akan ce da annabi Isa kuma al-masih. Sai dai malamai suka ce shi annabi Isa masihul baraka ne, wato al-masihu ne wanda ke dauke da albarka, amma kuwa wancan kuwa masihu ne wanda yake na al-khusran wal khasara, na tabewa da hasara. Sannan an ce wa annabi Isa al-masihu li'annahu yamsahu al-marida fa yabra bi iznillahi ta'ala, yakan shafi mara lafiya sai mara lafiyan ya warke da iznin Allah. Yamsahu al-mauta fayuhyuna bi idhnillahi ta'ala, fayahyuna bi idhnillah, yakan shafi matattu sai su rayu da iznin Ubangiji. Kaga al-masihu din kenan. Amma shi ko dajjal an ce musu na al-masih li'annahu yamsahu al-ardh bi qadamayhi, wato yana shafar kasa da tafin kafarsa. Abin nufi zai kai ya komo ya karade ko ina cikin duniya sai kafarsa ta je, in ban da gari biyu Makka da Madina, zai ishe mala'iku suna gadi ba zai iya shiga ba. To dan haka wancan, dan haka aka ce musu al-masih, annabi Isa kuma dan wannan aka ce musu al-masih. Da haka suke ta annabi Isa masihul huda, wancan kuma su ce masa masihul balala. An gane ku? Wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, Kirista suka ce wai annabi Isa dan Allah ne. Sai Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim, waɗannan zancen suke nan da suke faɗa da baka wanda yake babu kamshin gaskiya a cikinsa. Yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, suna kamanceceniya da maganar waɗanda suka kafirta a da. Waɗansu malamai suka ce waɗanda suka kafirta a da ana nufin iyayensu da kakanninsu, waɗanda su jikokin suka gaji aƙidar daga wajensu. waɗansu malaman suka ce a'a ana magana wato ana nufin waɗanda suka kafirta tun da, ma'ana kafiran Makka, domin a cikin su akwai waɗanda suke jingina ma Allah ɗa ko ƴaƴa. Dan kafiran Makka suna itikadi, suna kudurin cewa da Jibril da Mika'il da ragowar mala'iku dukkan su banat ne, ƴaƴa mata ne, sannan baya ga haka kuma ƴaƴan Allah ne. To kaga kenan, idan su Kirista da aka ba su littafi wanda ya kamata su kaucewa wannan aqidar, sai kuma su ma suka gina akai. Su Yahudu da aka biyo littafi wanda ya kamata su kaucewa wannan aqidar, sai ma suka gina akai. Kaga ya zama qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Sai zanto anan gurin zargi ne ake yi ga Yahudawa, tunda akwai littafin At-Taura a gare su, wanda wahayi ne na Allah, wanda ya aika wa Annabi Musa alaihi salam, kuma annabawa da dama suka zo suka jaddada yin aiki da ita, ciki har da Annabi Uzairu. Dan yahkum bihan nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bimastuhbizu min kitabillah. Sannan kuma su kansu wato ainihin nasara, waɗanda an saukar da linjila ga Annabi Isa dan ta zama shari'a, kuma ta kunshi tauhidi da kadaita Allah, amma tare da haka su yarda mutanen Makka maguzawa su yi musu barbarar wannan aqida ta danganta ma Allah da, kuma su yarda. Kaga ya zama abun dindi. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl sallati qatalahum Allahu anna yufakun, wato halaka ta riske su, halakar Allah za ta hau kansu. Anna yufakun, tayaya suka bari ake kautar da su daga tafarkin gaskiya. Aya ta gaba.
Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu wa ma yushrikun.
Ubangiji ce ittakhazu ahbarahum, lafazin ittakhazu, wannan wawul zamai din da ke ciki tana komawa ne zuwa ga Yahudu da kuma Nasara, wato Yahudawa da kuma Kiristoci. Ittakhazu, sun riki ahbarahum, malamansu, ubanahum, da masu yawaita ibadar cikinsu. Domin lafazin ahbar jam'i ne na kalmar alhabru, idan an ce alhabru malami ko masani, akan yi wa hawun din fataha a ce alhabru, akan kuma yi mata kasra a ce alhibru, kowanne ka faɗa a larabci yayi. Kamar yadda arruhban jam'i ne na arrahib, idan an ce arrahib a larabci ana nufin al'abid alkhashi, wato mutumin da yake mai tsoron Allah, ko mutumin da yake mai yawaita ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhazu ahbarahum, sun bi masanan cikinsu, wa ruhbanahum, da masu yawaita ibadar cikinsu, suka rike su a matsayin arbaban min dunillahi. Arbab jam'i ne na rabbu, wato sun rike su a matsayin alloli ba Allah ba. Wal masiha ibn maryam, kuma sun rike Annabi Isa shi ma a matsayin Allah banda Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana sun yadda da Allah a matsayin babban Allah, amma kuma sun sanya masa kishiyoyi, Annabi Isa Allah, sannan su Yahudu Uzairu ma Allah, sannan kuma wato ainihin malamansu da suke biyewa su ma da alloli ne, haka kuma masu yawan ibada da gudun duniya da tsantseni a cikin rayuwarsu, wai su ma duk alloli ne. Shine ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam. Ubangiji ta'ala ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu, wa ma umiru, ba umarce su da komai ba, illa liya'budu ilahan wahidan, sai kawai su bautawa Allah abin bauta guda daya, la ilaha illahu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, subhanahu amma yushrikun, tsarki ya tabbata gare shi. Abinda ake nufi da tsarki ya tabbata gare shi, kamala da cika ta tabbata gare shi, kamala kishiyar nakasa, babu wata nakasa tattare da Allah. Jingina masa ɗakuwa nakasa ce, haka jingina masa mata nakasa ce, jingina masa abokin tarayya din nakasa ce, domin mai mace yana da bukatuwa zuwa ga matarsa, mai ɗako ƴaƴa yana da bukatuwa zuwa ga ƴaƴansa. To jingina ɗa ga Allah ya zama jingina ma Allah nakasa da tawaya, shi yasa ya ce subhanahu, ya tsarkaka, amma yushrikuna, daga abin da suke tarin yashi da shi, su haɗa shi da shi a matsayin ɗa, a matsayin mata, a matsayin abokin tarayya.
to kaga wannan aya tana nuna zargi a gare su dan sun rike malaman su da masanan su. Wato lafazin akhbar malamai suka ce yana koma zuwa ga Yahudawa tunda su ne suke baiwa ilimi muhimmanci, sai dai kuma kash ba sa aiki da ilimin. To su kuwa mabiyan sai suke dauka ai malam wani ba zai mankariya ba, dan haka gaskiya zai fada mu. Su kuma malaman akwai son zuciya ta tare da su ta yadda ba za su fada musu gaskiya ba. To sai mabiyan suka riki malaman, sai malaman suka kai su suka baro. Amma su Nasara ko Kirista su babu ilimi da yawa a cikin addinin su, dan ba za ka samu wanda ya haddace Bible ba irin yadda za ka samu mahaddatan Al-Qur'ani. Yanzu a nan garin Maiduguri kawai a ce gaggan mahaddata Al-Qur'ani ba za su kidayu ba, amma ka kawo mahaddacin Bible a kakkaf din Najeriya kila ba za ka samu ba a kakkaf Najeriya. Amma yanzu kowa nan masallaci idan aka ce kawai ana son zunzurutun mahaddata Al-Qur'ani, mafi karanci a samu 100 ko 200 ko 300. Wannan shine kikkiawan zatona ga waɗannan fuskoki masu albarka da ke gabana, da su da na wajen da su da na wajen lallai akwai gaggan mahaddata ko shakka babu. Alama a nan gurin shine duk inda na ja aya ba daidai ba akan mayar da ni kan daidai idan na yi kuskure saboda mu'jiza ta Al-Qur'ani. To wanda su ko ba za ka samu mahaddata littafin su ba tare da su. To wannan yasa ilimi ba da yawa a cikin su. To tunda ilimi ba da yawa a cikin su, sai suka furuɗuwa da mai gudun duniyan cikin su. Cikin su duk wanda yake da gudun duniya baya cin mai kyau, baya cin mai kyau, ya kiye aure. Kaga alamar gudun duniya kenan, yana tafiya kafa ba takalmi, kai ba hula, alamar gudun duniya kenan. To sai su rudu da shi, su dauka cewa wannan shine babban titi express zuwa ga Allah. To shi kuma sai kai sai ya baro. To shine sai Allah ya zarge su gaba daya. Waɗannan sun rike malaman su waɗanda ba tsoron Allah ta tare da su, waɗannan ku sun rike jahilan masu ibadar cikin su. Dan abu daya kadai baya tsirar da mutum, ilimi ba tsoron Allah baya tsirar da dan adam. Tsoron Allah ba a garwaya da ilimi ba baya tsirar da dan adam. Ina fata an fahimta. Khushu'i da zuhudu da gudun duniya kadai baya tsiritar da mutum, dan inda wannan ne kadai zai sa mutum ya tsira. Da su Aplatun da su Aristotelis manya-manyan arnan nan na daular Girkawa su suka fi kowa gudun duniya, amma kuma kowa ya san cewa ba akan tafarkin musulunci ciki ba. Da haka tsantseni da gudun duniya ba shine alama ta mai tsoron Allah ba. Mai tsoron Allah a ga tsantseni da gudun duniya garwaye da ilimi, tatattan ilimi. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi, ilimin da ya ginu akan littafin Allah da sunnar Annabi bisa ga fahimtar magabata na gari. Fatawa idan ka kawo aka ce waye magabacin ka, ka ce Abubakar, Umar, Usman, Abu Huraira, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas. Amma ka fassara aya a ce ga yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara, ka ce ni ba ruwana da shi, ga yadda ni na gane. Kowa ya san wannan ba maganar ilimi kake yi, magana ce ta jahilci tsantsa. Dan ka'ida sai ka bi inda waɗancan suka bi sannan ka tsira. Fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfihum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Wallahi tallahi, duk abin da zan dauka ko ka dauka ko mu dauka a matsayin addini yau, wanda bai samo asali ba daga sahabban manzon Allah ba zai taba zama addini ba. Magana ce da Imam Malik yake faɗa da larabcin ta, ni na faɗa yanzu da Hausa, yace malam ya kun fi zalika liyawmi dinan la yakunu liyawmi dinan, abinda bai zama addini a wancan ranar, ranar da sahabbai suke da rai, to ba zai zama addini ba a yau a ranar da shi Imam Malik yake. Kuma duba daga lokacin Imam Malik kuma zuwa yau, kaga dabbe yake da lokacin annabta, dan shi tabi'u tabi'ina ne, daga shi sai tabi'i sai sahabi. Amma yace a lokacin sa duk abin da ba a lokacin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai, to ba zai zama addini ba a zamanin sa shi Imam Malik. To yaya mu kuma yanzu abin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai ya zama addini mu yanzu a lokacin mu a nan garin Maiduguri? Dan me ina fata an fahimta. Saboda haka kar mutane su rudu da malamin da bai da tsoron Allah, kar mutane su rudu da mai gudun duniya wanda babu ilimi ta tare da shi, jahili ne. Kuma ka san inda jahilci yake da yaudaran mutane, jahilci yana da wata matsala guda daya. Yanzu idan na tambaye ku menene jahilci, sai ku ce mun me? Rashin sani ko wanda baya da ilimi. Wannan haka dai waɗansu mutane da dama suke faɗa, amma waɗansu daga cikin malamai suka ce rashin sani ba shi ne jahilci ba. Ka fahimci kuskure kana tsammanin daidai ne, shi ne jahilci. Ka ɗauki kuskure ka mayar da shi daidai, a ce dawo ka ce ba zan dawo ba haka na fahimta, wannan shi ne jahilci. Domin wancan na farko rashin sani ya zama shi ne aljahilul basir. Wannan ko wanda ya fahimci kuskure yana tsammanin daidai ce, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, to shine aljahilul murakkab, la yadri wa la yadri annahu la yadri, bai sani ba ko bai san bai sani ba. To wannan shine jahilcin da yafi muni. dan haka ya ɗan uwa musulmi, duk ilimin mutum in baya da tsoron Allah baya zama abin koyi, duk yawan ibadar mutum da gudun duniya da zai nuna a fili in babu ilimi tattare da shi, ba akan mizanin Qur'ani da hadisi ya ɗora takawarsa ba, da gudun duniyansa ba, da zuhudinsa ba, wannan shirme ne. Su Aflatun sun riga shi, su Pythagoras sun riga shi, su Aristoteles sun riga shi, manya-manyan arna a daular Girkawa sun riga shi. Idan ka dawo kuma tarihin musulunci, falasifatul Islam da ake cewa falasifatul Islam, wanda musulunci baya da malaman falsafa, amma tajawuzan kamar yadda waɗansu suke faɗa, irin su Ibn Sina, irin su waye, duk sun riga irin waɗannan gudun duniya. Amma kowa ya san cewa gudun duniya su shirme ne tunda suna nesa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka karka rudu da malami sai yana da takawa, karka rudu da mai yawan ibada sai yana da mai, sai yana da ilimi. Mai yawan ibada jahili karka rudu da shi, ba su lokacin saiki. Malamin da baya da takawa kuma karka rudu da shi, baya da tsoron Allah karka rudu da shi, ba ta lokacin saiki. Sai mutumin da ya goma tsakanin ilimi da tsoron Allah. Da wannan ne al'ummar manzo Allah ta yi fifiko akan sauran al'ummomin baya. Yahudu sun girmama ilimi kuma suna da shi, kuma Allah ya ba da shaidu suna da shi. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq. Allah ya ba da shaidu suna da ilimi amma ba su yi aiki da shi ba, dan haka bai tsira da su komai ba. Su kuma waɗannan jahilai ne, ba su da ilimi. Saboda haka da ba su da ilimi su nasara, su kuma sai Allah ya sa musu suna abdallina batattu. To kuma sai ake son kai ka tsaya a tafarki na tsakiya, ilimi, aiki. Aikin da ke nan bangaren sai ka ɗauka, ilimin da ke nan bangaren sai ka haɗa, sai ka garwaya su da juna, sai ya zanto ilimi haɗa da aiki. Amma ilimi kaɗai ba aiki ba tafarkin tsira ba ne, aiki kaɗai ba ilimi bisa ga jahilci ba tafarkin tsira ba ne. Allah sa mun gane. Ubangiji ta'ala ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu. Imam at-Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga Adi ibn Abi Hatim, Adi ibn Hatim qala ya ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nazo wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, wa fi unqi salibun, a lokacin a fuskata da cross dina a rataye da shi, min zahabin na zinariya. Fakala sai manzo Allah ce, ya Adi itrah anka hadha al-wathan, ya kai Adi jefar da wannan gunkin daga wuyanka mana. Wa sami'tuhu yaqra'u fi bara'a, naji kuma annabi na karanta wata aya cikin suratu bara'a, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala sai Adi yace da manzo Allah, amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu wa in harramu alaihim shay'an harramuhu. Yace a mabiya malaman Yahudawa da mabiya masu yawan ibadan cikin Kirista ba su bautatawa malaman su ko masu ibada cikin su ba, amma abin da ya faru shine in sun halatta musu haram sukan bi su akan haka, in sun kuma haramta musu halal sukan bi su akan haka. Su halatta haram su bi su, su haramta halal su bi su. Sai manzo Allah ce tilka ibadatuhum, wannan ita ce bauta din. Dukkan mutumin da zai haramta maka abinda Allah ya halatta maka kuma ka bi shi, ya zama ka bautata masa baka sani ba. Dukkan mutumin da wannan fide bautar malami baya nufin kwantawa da yin sujjada a gaban sa kadai, ya kawo abinda ba addini ba ka bi shi kana cikin sani, wannan ya zama nau'i ne na bauta a gare shi. Dan haka malamai suka ce bin malamai idan an kaucewa ta farkin gaskiya kashi uku ne. Bi na farko, malami ya faɗi san zuciya ko ya faɗi kuskure, kuma ka yadda kuskure ne, ka fahimta cewa kuskure ne, an fahimtar da kai kuskure ne, amma ka gwammace gara ka bi shi sama da ka bi gaskiya, wannan ko shakka babu ka bautata mishi daidai da mai bautar gunki tsakaninka da shi. Na biyu, malami ya faɗi san zuciya ko ya faɗa cikin kuskure, ka gani kuskure ne, kana itikadin kuskure ne a cikin zuciyarka, ka yadda zancen Allah shine daidai, zancen manzon Allah shine daidai, amma kuma sai ka bi malamin dan wata manufa taka ta duniyarka da kake son ka samu, amma a zuciya san cewa kuskure yake kuma kana itikadin kuskure ne. Suka ce wannan abin da kai sunan shi kaba'irul dhunub, daidai da mashayin giya da idan ka tambaye shi me hukuncin da zai ce haramun ne amma kuma ya sha, daidai da mazinacin da idan ka tambaye shi me hukuncin zina zai ce haramun ne amma kuma ya zike zina, daidai da barawon da zaka ce me hukuncin sata zai ce haram shi amma kuma yayi. To abin nan da kai baka kafarta ba, amma ka je wa babban laifi daga cikin laifuka, kaba'irul dhunub kenan, kabira daga cikin kaba'irul dhunub. Na uku shine wanda zai bi malami akan kuskure, malami akan san zuciya, amma shi yana tsammanin malamin a daidai yake saboda karancin iliminsa, karancin fahimtarsa, karancin ganewarsa. to wannan sai malamai suka kasa shi biyu. Na ɗaya daga cikinsu shi ne wanda akwai yiwuwar yadda zai biya gano daidai ko kuskuren malamin a tattare da shi, amma ya ƙi bin hanyar ya gano, kawai ya tsaya akan haka yana binsa a makance blindly. To wannan wato daidai yake da wancan na farko. Na biyu, ba yadda zai ya gane don kila malamin shi kaɗai ne malaminsa a garinsu ko a shiyarsu ko a unguwarsu, bai ji wani baban da shi, bai gwama maganar wani da tashi ba, yadda zai iya ganewa? Don haka sai yake bin malamin tsammaninsa malamin daidai yake 100%. Malamai suka ce wannan yana da uzuri a wajen Ubangiji, abin da ya yi ba kafirci ba ne, abin da ya yi ma baya cikin kaba'irin dhunub. Amma daga ranar da Allah ya ganar da shi kuskure ɗaya cikin kurakuran da malamin ya ɗora masa, ya zama wajibi ya bi daidai ɗin ya kyale kuskuren malamin. To haka ake karkasa malamai ko kuma mabiya malamai a ilmance. A nan gurin sai ka duba ka ga cewa kai a wani aji kake, a ajin farko ko a aji na biyu ko a aji na uku. Karka manta aji na uku A da B ne, a A ɗin kake ko kuma a B kake, ko kuma tunda Larabci muke a Alif kake ko a Ba'un kake, ma'ana sai ka san a wani aji dai kake ci. Da haka ya ƴan uwa musulmi, hakikanin gaskiya babu abin da zai tsamar da mutane sai ilimi. Shi ko ilimi, ilimi mai amfani, ilimin littafin Allah, ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma shi ilimi kamar yadda malamai suke cewa wato wahadatun mutakamila, ko da yana da bangarori kashe-kashe, taqsimat dakhiliya, waɗansu rabe-rabe na cikin gida, ka ce wannan tauhidi, wannan fiqhu, wannan hadisi, wannan ilmul qira'at, wannan tafsiri, wannan tajwidi, wannan mustalah, wannan sira, wannan usulul fiqh, wannan alqawaidul fiqhiyya, wannan aljarh wa ta'dil. Amma dukkanin su yakhdumu ba'daha ba'dan, sashin su yana hidima ga sashi, sashin suna taimakawa a fahimci sashi. Idan ka dauki ɗaya bangaren ba za ka iya fahimta sauran ba, sai ka dauka duka, to sai ka fahimci kowanne daga cikin kowanne. Shine wani mai hikima cewa, wani mai hikima yake cewa khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in, khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in. Abinda wannan magana take cewa a cikin komai ka dauki wani kaso, amma ka zaɓi wani abu ka ɗauki komai a cikinsa. A cikin nahawu, a cikin tafsiri, a cikin balaga, a cikin adab, a cikin sarfu, a cikin mustalahul hadis, a cikin usulul fiqhi, a cikin sira, a cikin tajwidi, qira'at, a cikin komai ya zanto ka karanci wani abu koya yake. Amma sai ka zo ka ɗauki ɗaya kuma sai ka ɗauke komai da komai a cikinsa. Ma'ana ya zanto kana da specialization kina a ilimi. Lokacin da kake matakin farko na secondary ana karantar da kai wajen madda goma ko kasa da haka ko sama da haka, amma kana ƙara yin sama ana rage masu dawo hudu, kana ƙara yin sama su dawo kaza, har a zo a dawo da kai kan wani abu daya wanda shi zaka yi mayata a kai, ka zanto shehun malami a kai, ya zanto shine kwas ɗinka. To wannan haka ka'ida take. Babu yanda za a yi ka san tafsiri baka da nahawu, baka da balaga, baka da adab, baka da sarf. Idan ko ka ce ka san su wa an malaminka dan ba a iya koyon shi daga sama, shi kuma ilimi ba a gadansa. Ana gadan kuɗi, babanka idan attajiri ne ya mutu ka gaji kuɗi, gonaki, motoci da gidaje. Amma idan mahaifinka ya mutu yana malami sai dai ka gaji littattafai. Amma ya za ka yi ka karanta ko baka iya karantawa? Ba a gadan ilimi sai ka yi shi. Kuma shi ilimi kana yi shi ne a wurin mutanen ƴan uwanka. Kai ba mala'ika ba zai ke zuwa wurinka, irin da yake zuwa wajen manzon Allah, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim, wancan ilimi ne ladunni. Daga Allah zuwa Jibril zuwa ga manzon Allah babu wata wasu za a hanya. Amma muku duk ilimin mu yanzu akwai hanyoyi, akwai mutane da dole an san su. In ka san Qur'ani wai karantar da kai, in ka san hadisi wai malaminka hadisi, in ka san fiqh fadi malaminka fiqh, in tafsiri ka karanta fadi malaminka a tafsirin. Su wane ne malamanka? Kuma wanda an san su sun shahara a duniyar ilimi cewa malaman wannan fannin ne, ba ƴan kankan ba bane ba. Amma idan wani mai kankan ba da iya surutu ya je koyar da kai, wato mai iya surutu ya koya daga mai iya surutu, wato sanadin gaba ɗaya duk masu surutu, ma'ana ya zama sanadinka gaba ɗaya na masu surutu ne, sanadinka ba na malamai bane ba kenan. Allah sa mun gane. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
يريدون أن يدفعوا نور الله بأفواههم سنة سوسة قسم بتي حسكيان الله بأفواههم دباكنا سوسوا واتنسوا لغتكم ما لمن يهودوا دواتنسوا لغتكم ما سوء إبادة النصارى سنة سوء su bice hasken Allah da bakunansu. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace dukkan wanda ya san wani abu na gaskiya ya ki bi to yana da kamanceceniya da Yahudu, don haka duk ayat da take magana akan Yahudawa ta shafe shi ta kusa ko ta nesa. Sannan dukkan wanda ya zabi ya zauna cikin jahilci a cikin al'ummar mu ta musulmai, ya zabi ya zauna cikin jahilci, wani yana wasa da kwakwalwarsa ya ki nemi ilimi, to yana da kamanceceniya da Krista. Duk ayat da ke zargin Krista a cikin Al-Qur'ani ko hadisin da ke zargin su ya shafe ka ta kusa ko ta nesa. Yaushe ne zaka tsira daga tuhumar ayat da suke magana akan Yahudawa, daga tuhumar ayoyin da suke magana akan Krista? Shine idan ka yarda ka yi ilimi baka zabi son zuciya ba, kuma idan ka yarda ka yi aiki da ilimi wato kar ka yi aiki da jahilci, to a wannan lokacin ka korewa kanka kamanceceniya da Yahudu ko da Nasara. Ubangiji yace yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, so suke su bice hasken Allah da bakunansu. Wato kenan mai hujja ya kawo hujja, su kuma sai su kawo surutu, mai bayani ya kawo bayani, su kuma sai su tayar da hayaniya. Wani lokacin ma idan ana karatu su ce a tayar da rikici, a tayar da hayaniya, wannan sunnar kafiran da kenan. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u لهذا القران والغاو فيه سكتي idan kun ji ana karanta alqur'ani kar ku saurara, ku yi surutu dan ku ci galaba, dan idan kuka bari kuka saurara za ku gane, to shi kuma baya son ku gane, su kuma ba sa son ku gane, to sai ku tada hayaniya. To idan ka tada hayaniya kaga babu ganewa, an tashi da hayrani, hayaya 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 hayaya, mana kamar yarda alqur'ani wajen surutu, wajen zagi, wajen ashariya, inda ake karanta ayoyin Allah, a karanta hadisan manzon Allah, a karanta maganganun sahabbai da tabi'ai. Wani daga cikin shugabannin yan bid'a wanda yazo kwanan nan gare yake cewa idan kun ji ahlus sunna suna karanta alqur'ani ko suna karanta hadisi ko suna wa'azi, to iya gudunka iya ladanka. Kaga annan gurin yana tuhumar hankalinka, ya mayar da kai mahaukaci, domin in ya yadda kai da zai ne sai ya ce to ka saurara ka ji, inda ya daidai ka karba, inda bai daidai bar musu kayan su. In ka ji ahlus sunna na karanta alqur'ani ko suna haddasana ko suna tafsiri ko suna wani abu, to tsaya ka ji. In ka ji sun fassara daidai ka karba, in ka ji abin da san zuciya ne tsantsa, kyale musu kayan su. Idan ya ce maka haka, to ya yi girmama hankalinka da tunaninka, ya yadda kai da ne irin yadda yake shi da ne. Amma sai ya ce da kai in ka ji ana karatun iya gudunka iya ladanka, kaga anan bai mayar da kai ɗa ba, ya mayar da kai bawa, bai mayar da kai bil'adama ba, ya mayar da kai dabba, bai mayar da kai mai hankali ba, ya mayar sai ka mara hankali. Dan me zaka ce iya ka ce ana karanta Qur'ani kuma in fita a guje, ana karanta Qur'ani kuma in gudu, ana jan aya kuma in tashi in yi surutu in yi hayaniya. Famalahum anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humrun mustamtira farrat min qaswara bal yuridu kullu an yuta. Me ya same su ana wa'azi sai su gudu, sai su kawar da kai, sai su juye baya, me ya same su? Ka annahum umurun mustamtira, kamar jakuna na daji. Haka Allah ya ce jakin daji, farrat min qaswara, waɗanda suke gudu in sun ga zaki ko in sun ga maharbi. Ma'ana duk wanda ya ce in ana karanta Qur'ani ka gudu, ko in ana karanta Qur'ani ka yi surutu, ka yi hayaniya, ma'ana ya mu'amalance ka da waɗannan ayoyin da cikin suratul mudaththir. Ka annahum umurun mustamtira farrat min qaswara yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, so suke su bice hasken Allah da bakunan su. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu, Allah ya ki sai ya cika hasken sa. Ubangiji ta'ala shike taimakon sunnar annabi, ba karfin mu bane, ba dabarun mu bace. Sun fi mu shekaru, an riga sanin su kafin a san duk wani malamin sunna, to amma kuma sai ake sauraron ahlus sunna ba a sauraron su. Shi ahlus sunna ba dan fuskar sa ko zanen da ke fuskar sa ba ake sauraron sa, saboda abin da yake dauke da shi na ayoyin alqur'ani da hadisai, wanda zai fada sai mutane su ji ya dace da fitra da Allah ya halitta su akai, tsarki da Allah ya halitta su akai. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Abun ba shekaru bane, in ka faɗi gaskiya sai a bi ka, ko baka da shekaru. In ko kai ƙarya, kai dabaru da kwane-kwane, sai a kauce ma duk girman rawaninka, duk shekarunka. Wallahi ba wani ya saurare ka. Haka ne ko ba haka bane?
Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Ubangiji shine ya turo manzansa bil huda da shari'a. Wa dinil haqqi da addinin gaskiya. Liyuzhirahu ala ad-din kullihi. Dan ya daukake shi akan dukkan addini. Walau kariha al-mushrikun. Ko da mushrikai sun ki. Da ubangiji ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Allah shine ya turo manzansa da shari'a. Wa dinil haqqi da addinin gaskiya. Shari'a al-Qur'ani kenan. Din al-haqqi musulunci kenan. Liyuzhirahu dan ya daukake shi. Lafazin hu wannan dhamirin yana komawa zuwa ga me? Shin yana komawa zuwa ga rasulahu ko kuma yana komawa zuwa ga al-huda wa dinil haqqi? Malaman tafsiri suka yi magana biyu. Magana ta farko suka ce ad-dhamir cikin liyuzhirahu yana komawa zuwa ga manzon Allah. Ubangiji ya turo manzansa da shari'a da addinin gaskiya liyuzhirahu dan ya fifita shi annabi. An gane ku? Ala addini kullihi sai zanto ala ahli al-adyani kulliha. Akan dukkan ma'abuta wani mai addini, wani mai addini, dukkan wani mai aqida, to Allah zai fifita manzon Allah akan sa. Duk wani sahibu da'awa wanda yazo da wata da'awa ta daban wanda ba musulunci ba, ba tauhidi ba, ba kadai ta Allah ba, to Allah zai fifita da'awar manzon Allah akan da'awar sa. Zai fifici manzon Allah akan sa. Shine liyuzhirahu ala addini kullihi. Wadanda suka ce liyuzhirahu yana komawa zuwa ga wato ainihin al-huda, wato kenan al-huda nan dama shine al-Qur'ani. Din al-haqqi musulunci, al-huda al-Qur'ani. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan. Qur'ani kenan. An gane ko? Wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Rahama dake cikin tan Qur'ani, haka nan ma rahmatihi Qur'ani, haka kuma huda din al-Qur'ani. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan. Qur'ani din kenan. An gane ko? Wa hudan wa rahma wa bushra daddi al-Qur'ani kenan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan. Ina fata an fahimta. Daddi al-Qur'ani kenan. Ashe dan Allah ya daukaki al-Qur'ani ala ad-din kullihi akan dukkan wani littafi na wani addini wanda ba al-Qur'anin ba. To al-Qur'ani an fifita shi akan sa. Walau kada al-mushrikuna ko da mushrikai sun fi. إمام مسلم يروى حديث عن أمنا عائشة الله يكره ذا غريتا قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي من ذن الله ترادا من ذن الله ثبت غريش هنا تيوا لا يذهب الليل والنهار دلي ديني بذات تفوبا حتى توبد اللات والعزة حسي أن داوكما أنتك بدبوت اللات والعزة abin nufi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama, yadda da aka bauta Allah da Uzza, kuma a ƙarshen zamani kuma a zuwa bauta Allah da Uzza. Fa qultu ya rasulullah, sai tace ya manzon Allah, in kuntu la azunnu hina anzala Allah huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karaha mushrikun. Ni ko da na kasance ina zaton lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, anna zalika ta'amman, to addinin ya riga ya cika, shikenan kuma kafirci ba zai sake dawowa baya ba yazo ya samu wata tacewa a duniya. Na dauka idan an cika addinin kuma shikenan. Haka tace da manzon Allah. Qala sai manzon Allah ce innahu sayakunu min zalika ma sha Allah. Addini zai samu daula a bankasa, zai samu yaduwa, zai samu karbuwa iya lokacin da Allah ya so. Summa yab'athu Allahu rihan tayyiba, sannan a ƙarshe Allah ya turo wata iska mai daɗi. fatuwaffi kullu man fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman. Wannan iska sai ta dauke ran dukkan wanda a zuciyarsa akwai gurgudan zarra na imani. Wato wata iska ce mai daɗi da Allah zai turo, ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kiyama zuwanta. Idan ta zo za ta dauke dukkan rayukan mu ne gaba daya. Fa yabqa man la khayra fihi, sai zanto waɗanda za su yi ragowa a cikin duniya su ne wanda babu sauran alkhairi tattare da su. Fa yarji'una ila dini aba'ihim, sai su koma addinin iyayensu na da, na gargajiya, na bautar Lata da Uzza. Abin nufi dai koda kaga wannan hadisi cikin Sahih Muslim, alaƙarsa da wannan aya ita ce, ita ayar na nuna lokacin da gaba ta yi gaba da addini, addinin zai samu ƙarfi, zai yaɗu. Amma kuma baya nuna idan ya yaɗu a ban ƙasa ya dawo mutum shikenan, a can
kusa da tashin kiyama kuma Allah zai dauke rayukan dukkan mamane sai ya zanto cewa kafirai ne lilis aban kasa akan su za a tashi kiyama. Shi yasa manzo Allah ya ce mafi sharrin halitta aban kasa sune waɗanda suke rikar masallatai a matsayin wurin binne mutane, ko wanda suke rikar kaburbura a matsayin wurin yin sallah, masu yin sallah, masu masallatai akan kaburbura, akan kaburbura a makwantai da sunan waliyai, daga nan sai wanda kiyama za ta tashi akan su, sune mafi sharrin halitta aban kasa. Allah tsare mu. Sai Ubangiji ya ce mi,
ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran minal ahbani war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
Inna kasiran min al-ahbar, lalle da yawa daga cikin malaman Yahudawa war ruhban da masu ibadar cikin nasaranci da kiristanci, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna. Cin dukiyar mutane ta hanyar barna shine su halatta musu haram ko su haramta musu halal dan su samu wani abu a wajen mabiyansu, su ɓoye gaskiya dan su samu wani abu a wajen mabiyansu. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil, sannan wa yasudduna an sabilillah, suna kautar da mutane daga tafarkin Allah. Lafazin al-aklu da yace la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, malamai suka ce ubbira bil akli, amma al-muradu al-manfa'a, abinda ake nufi ba wai ci kadai ba, suna yin amfani da dukiyoyin, wala Allah ta hanyar ci, wala Allah ta hanyar tufafi, wala Allah ta hanyar abin hawa, wala Allah ta hanyar gina gidaje. La ya'kuluna, ba sa ciyar da su dan yaɗa kalmar Allah aban kasa, ko ba sa fitar da haƙƙin Allah na zakka a ciki. Fa bashirhum bi azabin alim, kai musu bishara da azaba mai radadi. Yaushe za a yi musu azaba mai radadi? Yau mai yuhuma alaiha fi nari jahannam, ranan da za a ƙona dukiyoyin a cikin wutar jahannama, a narkar da su su zama wuta. Fatukuwa biha jibahuhum, sai a rinka yi musu lalas da su, wato ana goga musu su a goshinsu. Wa junubuhum, da sasanninsu gefen dama da gefen hagu. Wa zuhuruhum, da bayansu, gadan bayansu. Sannan a ce da su haza ma kanastum li anfusikum, wannan shine abin da kuka taskance wa kawunanku. Fazuqu ma kuntum taknizun, ku dandani abin da kuka kasance kuna taskance shi. Wato kenan za a narka dukiyar, tumaki ne, shanu ne wanda baka bayar da zakarsu ba, kudade ne na gida na waje, daloli, sterling pound, sefa, nairori, baka fitar da haƙƙin Allah a cikin su ba, ko menene, za a tara su gaba ɗaya a narka su a cikin wuta. Fatukuwa bi hajibahum, alkayyu ai shine kamar abin da ake da guga, dutsen guga. Fatukuwa, sai a riƙa goga wannan dukiyoyin, gashi sun narke da wutar jahannama. Ajibahum, jiba jam'i ne na aljabhatu, goshi kenan. Wa junubuhum, jam'i ne na kalmar aljamb, wanda yana nufin nan sashin da nan sashin. Wa zuhuruhum, jam'i ne na azharu, wato gadan bayan mutum kenan. A nan za a rinka goga dukiyoyin nasu. Malamai suka ce me yasa aka ce banci waɗannan ɓangarori da ambato? Fuska, aka ce duk wanda ya ji daɗin dukiya ya ji ɗanɗananta, akan gane haka a fuskarsa tana ƙyalli, saboda yana cikin yalwa, amma bai wa Allah godiya ba game da wannan. Suka ce sashi da sashi, ai a nan aljihu yake, haka za ka yi dan ka fito ko kuma ka ki fitowa da shi, haka za ka yi dan ka fito ka bayar ko kuma ka zira kuma ka kame ka ki fitowa da shi. Shi ne jibahu. Zuhuruhum, kuma a nan gurin ne dukkan wani tufafi na alfarma da kasa, ai inda yake ɗaukan kaso mai tsoka shi ne gadan bayanka. Don haka a nan za a yi musu lallas da dukiyarsu, tufafin siliki da na alfahari da boyel da menene mai tsada, da basu fitar da haƙƙin Allah ba suka moru da shi, za a yi musu lallas da shi a ranar tashin kiyama. A ce haza ma kanastum li anfusikum, wannan shine abin da kuka taskance wa kawunanku. Sannan malamai suna tattaunawa dangane da alkanzu, menene hakikanin alkanzu, shin boye dukiya kawai dan na ajiye dukiya ya zama alkanzu, ko kuma ya halatta in boye in dai ina fitar da hakkin Allah? Abin nufi ya halatta in yi ajiya, ya halatta in bude account a banki, ya halatta in ina da asusu, ya halatta ina da kadarori in dai na fitar da hakkin Allah. Kowa ya yarda cikin malamai zance, wanda yake shine na jumhurin malamai, shine dalilai na hakkin Allah a ciki baka yi laifi ba. Shi dalilai na shari'a suka nuna, shi dalilai na hankali suka nuna. Abinda aka ce dai ku siyar, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Kaga min din nan tabi'i ziyya ce, anfiqu ba'dan wa abqu ba'dan. Ku siyar da wani abu kuma ku ajiye wani abu. Don shar'anta zakka, ai sai dukiya ta yi shekara. To in ba ajewa ya za a yi ta shekara? In kullun ka samu za ka cinye a rannan, kullun ka samu ka cinye a rannan, ya za a yi ta shekara? Abinda Abu Dharr al-Ghifari shi ya fahimta, cewa in dai ka samu dukiya, ka samu wanda za ka ci a rannan kai da iyalinka, duk abin da ya tsoro a kan abincin wannan yinin kai da iyalinka, to haramun ne ka ajiye kwana a gida, dole ka bayar ga miskini. Shi a haka ya fahimta. Aka ce meye hujjarka? Yace na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana gaggawa, yana hanzari, ya fita daga masallaci. Aka ce menene? Yace wani haƙƙin Allah ne a gida na manta ban raba shi, muni ke kokari in je in rabar. Sai ya fahimta karkashin wannan hadisi, kenan ba za ka ajiye ko sisin ko ba a gida, daga dai abincin rannan to na gobe shikenan ka dogara ga Allah, in goben ta yi ka samu. Haka Abu Dharr al-Ghifari ya fahimta, ya gina wannan fatawar, ya tara mutane a Sham daidai lokacin Muawiya yana gwamna a Sham. Muawiya ya kirawo shi ya ce wannan fatawar ta yi tsauri da yawa, yaki sai kai shi kara wajen Usman dan Affan lokacin yana halifa. Sai Usman ya nemi ya zo Madina, da ya zo Madina ya ce abinda ka fahimta din nan ya yi tsauri da yawa, ba haka ne sauran mutane suka fahimta ba. Ana iya ajiye dukiya in an fitar da haƙƙin Allah. Shi kuma ce ba wani abin nan, matukar mutum abu ya ɗoru a kan buƙatar yau, to in ka ajiye ya zama kanzu. Ranar tashin kiyama tukuwa bi haji bahu hamu junubu wa zuhuruhum haza ma kanastu li anfusik. Usman da amfani ce to ina baka shawara ka koma wani ƙauye ka yi zaman ka, dan a nan gurin cikin gari za ka tara mutane su bi ka, dan duk wanda ya zo da wata fatawa sabuwa akwai masu yayi sai su bi shi ruhu a tafi. To sai Usman ne ya mayar da shi ƙauye Ar-Rabza a can ya rayu har ya mutu. Me ya kore shi? Ba wai dan baya jin tsoron Allah, ba yadda baya takawa, ba ya yadda da imanin sa da komai, amma wannan fahimtar sa ta shi kadai zai iya jan mutane ƙarshe kuma su zama fitina ga sauran. Dan haka Muawiya ya kawo ƙarshe wajen Usman, dan haka Usman ya mayar da shi Ar-Rabza. Duk wannan yana cikin sira, duk wannan yana cikin hadisai, ko cikin Bukhari ko cikin Muslim ko sunan tafai. Duk wannan idan ka zo karkashin wannan ayar, in kana son ka duba ko tafsirin Ibn Kathir ko wadansu tafsirai da suke kawo riwaya, duk zaka samu wannan. Wato kenan a cikin rayuwa, in a yanzu na fahimci cewa yin amfani da tabar koda din nan haramun ne, to akwai bambanci tsakanin ni in dauke shi ni kadai in yi, da kuma in ce dole sai mutane kuma sun bi ni akai. In na ware ni kadai nake ta yin kayana a gidana, ba tabar koda, babu talabijin, babu radio, babu agogo, babu komai, babu wata sallaya ma ta sallah sai buzu sai fata, ba na cin abinci sai a akwashi na itace, ba na shan kunu sai a cikin wato ainihin abin nan gidauniya, sai a cikin duma, ba na amfani da kwano, ba na amfani da kulflax. Sai a ce to wannan taka ce ta kai kadai je koma gefe kai ta yin kayanka, amma kira zuwa ga wannan sai ya zama fitina ga al'ummar musulmi. Dauko wani abin da kun yi ijma'i kai da su, kai da su kun yi ijma'i akan ababai 1,000 ko 1,200 ko miliyan, dauko su kai ta kira Madagascar nan da yawa. Me yasa sai ka dauki wanda ka saba musu su duka sai kai kadai? Ina fata an fahimta. Ma'ana idan mutum yayi shuzuz shi kadai akan fatawa, to zai je aiki ne da ita shi kadai, yadda Mu'az ya je aiki da fatawarsa shi kadai har ya mutu a garin ƙauyen Ar-Rabza, anan ya mutu. Abu Dharr kai nake so in ce Abu Dharr al-Ghifari, har ya mutu a can ya mutu. Ba wanda ya cuta, ba a cuce shi, ko bai cuci kowa ba, bai kawo al'ummar musulmi fitina ba, bai tayar da hayaniya ba. Shikenan sai aka zauna lafiya. Sannan kuma Allah zai hukunci ranar tashin kiyama. Muna da tabbacin sahabi ne, idan yayi daidai yana da lada, in yayi kuskure ma yana da lada, tunda ba dan san zuciya yayi ba. Amma ɗaiɗaikun mu irin ni, irin Malam Sa'idu, irin ka, iri na, ba lallai bane mu ko mu zanto muna da irin wannan matsayin nashi. To balla shi mai wannan matsayin ma ba a bar shi ya tallata cikin jama'a ballantana ko ni ko kai ko shi. Kaga wannan shine ka'ida ta gaskiya. Dan haka alkanzu ba a kiran abu da suna alkanzu, sai abinda mutum ya ki fitar da haƙƙin Allah a ciki, bai fitar da zakarsa ba, to ya zama kanzu. Dukkan mai dukiyar da bai fitar da zakarsa ba, to za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama wuta a kona shirinta. Hadisi na Bukhari da Muslim kuma ya nuna za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama ƙatan maciji kumurci mai kora a ka. Ta zo ta kananna ɗaya mutum ta tale bakinsa, tana masa tsartuwa ta dafi, tana cewa ana kanzuka, ana kanzuka, ana maluka. Da haka kenan dukkan wanda yake akwai zakka bai fitar ba, ya tabbatar wannan shine abin da ke jiransa. Sai fa in ya tuba ya yi maza ya fitar da haƙƙin Allah a ciki. Wallazina yaknuzuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi. Malamai suka ce me yasa aka ce wa la yunfiqunaha a madadin wa la yunfiqunahuma, tunda an ce adh-dhahab an ce al-fidda, ai da sai a ce wa la yunfiqunahuma a madadin wa la yunfiqunaha. Suka ce akwai ire-iren wannan wajen ainihin wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiina, amma da wa innahuma, tunda an ce as-sabr an ce kuma as-sala, wa idza ra'u tijaratan aw lahwa ninfaddu ilayha, amma da ilayhima. Ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu, amma da wa la tawallaw anhuma wa antum tasma'un. Suka ce ga ka'ida ta larabci, idan an ambaci ababai guda biyu a iya wadatuwa da lamirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba. Akwai wannan a larabci, Sibawayhi ya yi maganarsa a cikin littafin Alkitab, yace nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'ayu muftalifu, nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'ayu muftalifu. Kaga ya asalin zancen nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin wa ra'ayu muftalifu. Amma sai shafi raduna, radin da ya kawo ta wadatar da shi. An gane ku? Da ire-irensu a cikin harshen Larabci. Sai Allah ya ce ne, wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum takrizun. Wannan shine abinda kuka taskancewa kawunan ku, dan haka ku dan dani abin da kuka kasance kun taskance wa kawunanku. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito, yace ta'til ibnu ala sahibiha ala khairi ma kanat, za a kawo raƙuma a koro su akan mai su, suna tattaka shi suna cikin mafi kamala siffarsu, sun koshi bulbul da su, sai a koro su su rinka tattaka mai su, idza huwa lam yuti fiha haqqaha, idan bai bayar da haƙin Allah ba na zakka a ciki, tafa'uhu bi azla bi akfafiha, raquman zasu rika taka shi da kofatan su, wata atil ganamu ala sahibiha, za a koro tumaki da awaki a bisa ga mai su, ala khairi ma kanat, a bisa ga mafi kamalan siffarsu, sun koshi bulbul sun yi kitse sun yi kiba sun yi nauyi, idza lam yuti fiha haqqaha, idan bai bayar da haƙin Allah ba, tata'uhu bi azlafiha wa tantahu bi quruniha, za su rinka taka shi da kafafunsu sannan kuma su ruka sukan shi da kafanninsu. Qala, manzon Allah yace, wa min haqqiha an tuhlaba 'ala al-ma'i. Qala, wa la ya'ti ahadukum yawm al-qiyamati bi shatin yahmiluha 'ala raqabatihi laha yu'ar fa yaqulu ya muhammad fa aqulu la amliku laka shay'a qad ballagtu wa la ya'ti bi ba'irin yahmiluhu 'ala raqabatihi lahu rugha fa yaqulu ya muhammad fa aqulu la amliku laka shay'an qad ballagtu. Manzo Allah yace, kada mutun yazo ranan tashin kiyama yana dauke da akuya tana me akan wuyansa, ya biyo ni yana cewa ya muhammad, wato ya manzo Allah, sabaki in tsira ka tete ni mana. Manzo Allah sai ce dishi, la amliku laka min Allah shay'a, bana wadatar maka komai a wajen Allah, qad ballagtu, tun a duniya na isar, kai kuma kaji ka ki yin aiki. Sannan mai raƙumi ya zo da katon raƙumi a ɗauke da shi a wuyansa, kaga baka taɓa ganin wani mutum ya ɗauki raƙumi ba, amma a kiyama zai faru raƙumin yana kuka. Fa yaqulu ya muhammad, mai raƙumin ya ce ya manzan Allah, ya muhammad, wato sabaki, ma'ana ka saite ni. Manzan Allah ce, la amliku laka min Allah shay'a qad ballagtu, bana wadatar maka komai daga wajen Allah, na riga na isar. A takaice dai waɗannan ayoyi ya uwa, ko gaba wannan ta aya da sauran hadisan da ake kawowa don fassara ta, suna razanarwa, suna firgitarwa dangane da dukkan wanda baya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa. To sai mu dakata nan, abin da ya zama daidai Allah shi ba mu lada akai, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana, sai mu tsoro.